Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Korea ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami yau Lahadi a wata hanya ta ba sabon ba da ya nuna mai yuwa wani makamin roka ne mai cin dogon zango da zai iya tafiya kilomita 4,500. Gwajin bisa ga sanarwar Fado White House ya kamata ya zaburar da dukkan kasashe su kara kakabawa Korea ta Arewa takunkumi masu tsauri. Tun farko Japan da Korea ta Kudu sun yi Allah wadai da wannan gwaji da Korea ta Arewa ta yi da suka bayyana a matsayin mai matakar barazana ga yankin, wanda kuma ya keta kudurin Majalisar Dinkin Duniya da ya shafi ayyukan makaman nukiliya na Korea ta Arewa. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya umarci gwamnatinsa da ta zauna da shirin daukar kowane irin mataki bisa ga cewar ofishinsa. Kutsen da aka yi wa gwamman kwamfutoci a kasashe da dama da wata manhaja da ke kulle kwamfuta sai an biya kuɗin fansa ya bazu a kwana na biyu jiya Asabar ba tare da samun nasara a yunkurin gano waɗanda ke da alhakin wannan kutse ba. Ƙwararru a fannin harkokin tsaron kwamfuta sun ba masu amfani da kwamfuta da suka sabunta hanyar aikin na'urar tabbacin cewa yana yiwuwa kutsen ba zai shafe su ba. Sun kuma shawarci waɗanda aka rufe kwamfutocinsu da wannan manhaja da kada su biya kimanin dala 300 da ake buƙata kafin buɗe kwamfutocin. Akan buƙaci mai kwamfuta da ya biya kuɗin ne ta wata makauniya hanyar intanet da ta ƙunshi lambobi da haruffa da ba za a iya gano tushensu ba. Sai dai masu kutsen da taken kana so kai kuka ko kuma wanna cry suna shaida waɗanda suka yi wa kutsen cewa tilas ne su biya kuɗin idan ba haka ba a rufe abinda wato za a ruba abinda ake buƙata su biya nan da ranar Litinin. Maharan kuma suna yin barazana cewa za su goge dukkan abinda ke cikin kwamfutocin idan ba a biya kuɗin fansa ba cikin kwanaki 7. Avas wani kamfanin manhaja tsaron kwamfuta da yace waɗanda ke amfani da manhajansa sun kai miliyan 400 a ƙasashen duniya. Yace an ci gaba da kai irin wannan hari jiya Asabar inda aka yi wa kwamfutoci 57,000 kutse. Bayanai na nuni da cewa ƙasashen da kutsen ya fi shafa sun hada da Russia, Ukraine da kuma Taiwan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kisan jami'an kiyaye zaman lafiya a Majalisar Dinkin Duniya da aka yi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wannan watan manuniya ce ta rashin tsaro da ake fama da shi a kudu maso gabashin kasar. Wannan kuma ya sa ya zama da wahala mazauna yankin da ke kungurmin daji su samu maganin yaki da cutar HIV da suke matukar bukata. Adadin waɗanda ke dauke da kwayar cutar HIV a kudu maso gabashin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiyar da ya kai kashi 10-13 cikin 100, abinda ya ruba har sau 3 adadin masu dauke da wannan cutar a kasar. Kaurar al'umma tsakanin kan iyakokin Sudan da ta kudu da demokaradiyyar Jamhuriyar Congo na daga cikin dalilan da suka haifar da yaduwar cutar a kasashen 3. Wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya da muryar Amurka ta samu ya nuna adadin waɗanda suke dauke da cutar ya karu bayan girke da karin tsaron Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a shekara ta 1999 da karin kasar Uganda da na Amurka sun je kasar ne domin farautar Joseph Kony da sojojinsa na Lord's Resistance Army da ya kawo ƙarshe a watan Afrilu da karin Amurka kuma suka kama hanyar komawa gida. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Asabar cewa mai yiwuwa ne a zaɓi sabon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Shugaba Trump ya shaida wa manema labarai a jirgin shugaban kasa na Air Force One kafin tashin sa zuwa Lynchburg, jihar Virginia, inda ya gabatar da jawabi a jami'ar Liberty cewa muna iya tsaye da shawara a cikin sauri. Shugaban kasar ya bayyana haka ne kwanaki hudu bayan korar James Comey da ake cece kuce akai, wani abu da har yanzu ake tsokaci akai a nan Washington. Da aka tambaye shi ko zai sanar da wanda ya zaba kafin ranar Juma'a da zai tashi zuwa gabas ta tsakiya da kuma kasashen Turai a ziyarar sa kasar waje ta farko tunda ya zama shugaban kasa, sai Trump ya amsa da cewa yana yiwuwa. Kusan mutane goma ake duba yiwuwa ba su bunƙamin da suka hada da alƙalai, jami'an tsaro da kuma 'yan majalisa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. A tsakiyar watan jiya muka gabatar da rahoto kan yawan almajirai su fiye da miliyan 3 a jihar Kano, har muka gaya muku cewa masu sharhi sun ce wannan wata runduna ce ta Boko Haram nan gaba idan ba an yi gaggawar daukar mataki na ganin an karkata hankulan almajiran, ganin ko a Kano ba karatun suke yi ba gararan baki akan tituna. Gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya bayyana alƙaluman a Kaduna lokacin gangamin baje koli kan batun zuba jari da aka yi a Kaduna. Bamu sani ba ko gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ya yi magana kan matsalar almajiranci a jihar ta Kaduna, domin ko a can din ma da akwai wannan matsala, kamar yadda wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya gani kuma ya zanta da wasu daga cikin almajiran. Da farko za ku ji ta bakin yaran, sannan wani masanin harkokin ilmi Nuruddin Dauda ya yi sharhi kan wannan batu.
Ya sunanka? Sunanka?
Abubakar.
Abubakar ba?
Abubakar.
Daga ina ka fito?
Kwantagola.
Me ka fasa duna?
Karatu.
Wani irin karatu? Wani irin karatu?
Lalle.
To ya baka makaranta yanzu?
Bala muke.
Me yasa kake bara?
Ina so mu samu kudin mu sai sabulu mu wanke.
Tare da sanin malamin ku kuke haka? Malamin ku ya san ka fito? Shi ya baka lokaci ka fito? Kana zuwa boko?
A'a.
Me yasa?
Baba mu tun daga gida ba ce mu je boko ba.
Amma kana son karatun boko?
A'a.
Me yasa?
Ina so ne na samu na halu.
Me yasa baka son na boko?
Ba kuma.
Haka kawai?
To
yanzu kana bara a wurin wayanda suka je boko, inda su ma ba su je boko ba ta yaya kenan? To daga nan yanzu ina za ka je?
Makaranta.
Ya sunanka?
Wani. Wani.
Ina ka fito?
Makaranta.
Daga wani gari ka zo Kaduna?
Yango. Yango.
A ina ke?
Yango.
A wani jiha? Me ya kawo ka Kaduna?
Makaranta.
Wani irin makaranta?
Karatu.
Me sunan makarantar naku? Me sunan makarantar allonku?
Kanizati.
Me sunan malaminku?
Malami. Wasu malami.
Kaji ba?
Kaji.
To me yasa ka fito bara yanzu?
Me
yasa ka fito bara?
Ciwon alkaya. Baya muka.
Me yasa baka zuwa boko?
Ban je ba, ban zuwa. Ban zuwa.
Me yasa?
Ba za mu boko.
Shawaran da nake ga ya kamata iyaye su rike da kyau shine ilimi, lalle ya kamata a ba mu ilimi muhimmanci, ilimi na addini da na sana'a. Kaman yawanci iyaye za ga suna ainihin tura ƴaƴansu makarantun tsangaya ko islamiyya ko almajiranci babu ilimi na sana'a, lalle wannan abun akwai kuskure ne. Malamai masana suna nuna cewa ai ilimi kaman tsuntsu ne, ma'ana ilimin zamani da na addini kaman tsuntsu ne, wanda yake idan tsuntsu yana da fifike daya mu zai iya tashi ba. A hasali ma idan aka duba tarihin ilimi a cancan baya kaman ilimin kimiyya da fasaha zamu iya ganin cewa manya-manyan malamai na musulunci su suka fara wa'annan ilimomin. Muna da malamai kaman irin su Ibn Khaldun da sauransu. Akwai malamai masana wanda suke malamai ne na addinin musulunci kaman yanda muka faɗa su Ibn Khaldun da su Al-Ghazali da sauransu wanda yake malamai ne na ilimin kimiyya hatta ilimin science engineering geography in ka duba a tarihi zaka duka wayannan malaman musulunci ne suka fara to yana da muhimmanci iyaye su ba da karfi akan ilimi na addini da kuma na zamani saboda zai taimaki rayuwar yaro zai zama yana haska mushi yana ainihin taimakon shi kamar yanda muka yi magana tsuntsu ne idan ya zama fifikin shi dai ne to zai zama ba zai iya tashi ba zai zama ga sauran tsuntsaye yan uwan shi a sama suna yawo shi sai dai rika tafiya a ƙasa to lalle yana da muhimmanci akan ainihin ilimin yara sannan kuma iyaye su san cewa babban gata da za su iya ma ƴaƴan su shine su ba su wannan ilimin ba wai tarin dukiya ba zaka iya tara ma yaro dukiya ka mutu ka bashi idan bai da ilimi na sarrafa ta sai kaga cikin kankanin lokaci ya kashe amma in ka bashi ilimi so ilimin nan sai ya sa ya san darajar dukiyan ko kuma yanda ake nema to sai kaga ya taimake shi a rayuwarsa so lalle yana da muhimmanci akan haka
sai dai da akwai alamun cewa lamarin ba haka yake ba ko ina a fadin arewacin Najeriya musamman dai a jihar Taraba inda rahotanni daga yankin suke nuna cewa yankin karamar hukumar Gasol shine yafi kowane yanki a jihar makarantun Tsangaya kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da Lawal Sani Kone yayi da tsohon shugaban karamar hukumar Gasol Tukura Bashir
makarantun Tsangaya wadda ake kiranta da Almajiri School gaskiya mu a yankin mu na wannan karamar hukuma ta Gasol tana da muhimmanci sosai akwai lokacin da ita primary board hukumar da take kula da makarantun primary yawa UBA ta je ta dauki yawan makarantun Tsangaya da ake da su a Gasol local government a lokacin nan muna da 360 da wani abu to alhamdulillah a cikin wannan ya kai ga cikin yaddan ubangiji aka yi mana wannan makaranta a cikin garin mutum biyu to gaskiya karamar hukumar Gasol kuma lokacin ina shugabancin karamar hukumar to lokacin da labari ya zo mini gaskiya na iya tsayuwan daka naga Allah ya tabbatar da ita
yanzu kamar in ka duba dai a matsayinka na wanda yake da sani a fannin Muhammadiya da kuma Boko ya kaga tafiyar takun makarantar wato tsarin ta gabaki dai musamman yadda take a can mutum
wallahi alhamdulillahi kai lokacin da shi director din anan Alhaji Mahmudu Kabri yaje ya kira mu meeting lokacin yaran sun cika shekara 3 wallahi daga gwaji da ya musu akan allo gaskiya mun sha abu mamaki domin wadannan yara ne wanda aka dauko su daga makarantan allo kai tsaye zuwa wannan makarantan su yi boko su yi arabi to gaskiya bokon su ya nuna ya kai ga gaskiya kusan ba makarantun primary wadanda ba za su kwatanta ma da dan primary school din shekara 6 a primary school din gwamnati ba so gaskiya ni na yaba na ji dadin yadda abun yake tafiya sosai sosai
a shawari na farko dai mu dai al'umman Gasol local gamma yanzu mun kari makarantar nan 100% domin su malaman Tsangaya da ake ga kaman za su bada wahala yanzu sun fi kowa fahimtar lamarin nan musamman ganin yadda yaran nan in ka je cikin makarantar zaka tadda su suna karatun nan ta Arabi yadda ake so suna kuma bokon yadda ake so sannan suna da abinci so uku a rana a wannan makaranta so kusan yanzu iyaye wallahi kullum sukan neme mu ko a waya ko su zuwa gidanmu don Allah duk lokacin da za a dauki dalibai a makarantar nan muna bukata to kaga wannan gaskiya alhamdulillahi muna kiran gwamnati da gaskiya a ƙara fadada makarantar a ƙara fadada ta yanda za a ƙara diban dalibai din tunda muna da makaranta na Tsangaya a cikin Gasol local government registered ne wannan 360 da wani abu to kaga kenan yawan daliban da ake dauka din ba zai iya meeting ya zo ya dace da daidai yawan makarantun allo da muke da su ba a wannan wuri na biyu kuma mun fahimci tsarin makarantar shekara 3 ne primary
sannan zuwa shekara uku kuma ka tafi kai secondary. To mun yadda tsarin karantarwan yaran suna daukan sa domin saboda tunda sun hada da Arabi da Boko to gwagwalon su kan dauka nan take. Amma da mu muna so da a ce duk shekara za a dauki 70 dalibai. Kaga kusan kenan a duk shekara za a ɗebi yara da yawa, duk shekara uku za a yaye yara da yawa, duk shekara kuma shida za ka samu yara da yawa sun gama secondary su bi jami'a. To amma mukan ga kaman tsarin da ko gwamnatin ta yi ne ko ya ne ba mu gane ba. Don haka muna kira da gwamnati gaskiya wannan babban matsala ne mu a wurin mu da muna son a faɗaɗa abin yadda duk shekara za a ɗauki sabbin yara a wannan makaranta. To ni wannan shine kira da nake da shi kenan. Amma alhamdulillahi ne duk tsari da na gani a makarantan tsarin ya mini domin suna da babban hol da suke karatun allo wurin kwanciya mai kyau azuzuwa masu kyau ranar ma na ziyarci makarantar na samu suna exams question paper ne a gaban su yaro kan karanta ya fahimci me ya bada amsa good handwriting rubutun su mai kyau na boko. To gaskiya alhamdulillahi wannan makaranta tsarin ta na da kyau.
Yayin da karamar hukumar Gasol ta hoɓasa kan kafa makarantar tsangaya a yankin shirin da yake ɗaukar almajirai su ci gaba da karatun addini da na zamani, wani ɓangare da ke neman agajin gaggawa shine ilmin ɗiya mata a yankin. Wannan batu ne a duk faɗin arewacin Najeriya ake ƙara azama wajen wayar da kan iyaye da masu ruwa da tsaki su rungumi wannan aƙidar sanin cewa idan aka ilmantar da mace an ilmantar da gari, idan aka ilmantar da namiji kuwa an ilmantar da mutum ɗaya. Amma duk da cewa karamar hukumar Gasol a jihar Taraban tana fuskantar ƙarancin ƴaƴa mata da ke karatun zamani, shugabar makarantar sakandaren ƴan mata ta gwamnati da ke Alero a jihar Kebbi Hajiya Halima Magaji ta ce faɗakarwa da ake yi kan muhimmancin ilimin ƴaƴa mata, kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Shugabar ta bayyana haka ne a tattaunawa da ta yi da Maryam Atu Muhammad.
Gaskiya akwai cigaba ƙwarai game da sha'anin ilimin ƴaƴa mata yanzu, saboda ko enrollment na makarantun nan mata da ana cikin jihar Kebbi kin ka duba akwai ci gaba. Sannan kuma yanzu ana samu waɗanda bayan sun ƙara secondary school suna zuwa higher institutions. Akwai masu karatun medicine, muna samun lawyoyi, muna samun ƴan jarida, akwai kuma malamai da likitoci da nurses duka area ta ɓangaren mata. Akwai ci gaba ƙwarai.
Gaskiya an basu baya ko ya abin yake?
To gaskiya an dan basu baya. Saboda yawancin su za ka ga cewa wasu ba su samu yin primary school ta ƙware ba, saboda malaman da nasu na can cikin ƙauyuka ba su yi musu abubuwan da ya kamata su yi musu. In sun kawo mana nan mu kuma za mu yi namu dabaru kamar muna yi musu remedial classes don mu ga sun yi catching up da saura. Kuma gaskiya suna da interest yanzu, saboda yadda da aka zuwa ɗin ya mata cikin makarantu ana bashi su da aure. Har finally amma na taɓa gani bayan mata registration na NEPO da WAEC aka withdraw ɗinta aka mata aure. To gaskiya yanzu an bar samu irin waɗannan cases. Ko da ƙauye suka fito suna zama su yi karatun har su ƙare, at least ko da secondary school level ne. Akwai mata kuma gaskiya suna da yawa, don kamar nan makarantar ma in ka duba za ka ga cewa malamai mata sun so su rinjaye mazan. Don ko kofas an haka muna ko permanent staff ne ko NTP za ka ga malamai mata ciki. Don na san akwai makarantun nan da makarantun nan mata ne amma kuma mazan da a cikin su sun yawa.
To da suke kina shugaban wannan makarantar ta mata, yanzu kina jin daɗin gudanar da al'amuranki da wannan mata ƴan uwanki malamai?
Wani babu matsala, gaskiya suna participating, saboda wasu abubuwa da sun ka shafi yaran mata gaskiya sai mata. Kamar yanzu gehen health ɗin nan dole mace ce za mu sawa, house mistresses mata ne. Akwai dai abubuwa da dama da baka isa kamar guidance and counseling kuma shi ma dole mace ta za ka sawa, kuma duk muna da su masu kula da waɗannan abubuwa.
To yanzu idan aka zo fannin gwamnati kuma yaya kike ganin goyon bayan gwamnati ga fannin ilimi ga mata?
To gaskiya gwamnati especially wannan tana da interest ga bokon ɗaya mata, suna kulawa ƙwarai duk abin da ya shafi, ko da yake wannan renovation exercise ɗin da ake yi ya shafi makarantun nan maza ya shafi na mata. Amma sai daga kamar ni an yi kulawa an yi ba matan gehen mata attention. To dama ke san su aka bari baya, yanzu kuma ana son su catch up da maza ƴan uwansu, shi yasa aka ba su wannan special care. To yayi mata kiran da zan yi musu, ya kamata a ce by now kowa ya san muhimmancin ilimi, don haka su ba yaran su encouragement da duk support ɗin da ya kamata su samu daga gare su don su ci gaba da karatunsu. Don gaskiya yawanci ko cases ɗin da muka samu na wazowal ai daga iyayen ne mata, amma kamar da na ga muke zuwa na abu ya reduce, suna yadda ran su ci gaba da karatu.
To wani irin kisa zake wa su ɗaliban?
So ɗaliban ya kamata su san cewa yadda iyayen suka nuna interest, gwamnati ma ta nuna interest na kulawa da su. Yanzu kamar for example kin san kamar last term an samu problem na rashin lafiya makarantar ga, gaskiya gwamnati ba aikowa ya ba, shi ya ta shigowa da kanshi. ko bayan na shigo nan ma akwai ranar da ya shigo ya ga wai haufa don hankalin shi bai kwanta ba sai da ya zo isko su normal sannan hankalin shi ya kwanta so kin ga akwai kulawa ashe gwamnati ya zo da kanshi ga abin da dalibai suka ciki sarkin gari ya zo commissioner ya zo kowa ya shigo ne ya ga abin da yaran nan suka ciki so kin ga wannan ya ƙara musu ƙari don kullum ina nuna musu cewa ba a wata tasha an ga yaran da ka tallaba ba a tai kasuwa ba nan makaranta an ka zo wurin ku don kuna ƴan makaranta so kin ga wannan yana ƙara musu ƙarfin goya kuma duk gaskiya wa'in ga mutanen kowa ne su sai da shigo ne ya ga abin da ke faruwa ga yaran nan
irin wa'annan ma ƴan mata da suke kallace tallace masu zuwa makaranta
to gaskiya muna ba wa'ansu shawara cewa su tura yaran su makaranta makaranta is the best place din da ya kamata a ga yaro especially yarinya mace
kazalika na sadu da shugabar makarantar secondary ta ƴan mata dake garin Maga Mrs. Selin Liatu Audu inda ta bi sawun takwaratta ta garin Aliro game da yunkurin da ake yi na ganin ilimin ƴaƴa mata ya ci gaba don jin ƙarin bayani ga malama Helen Liatu Audu
akwai ci gaba tunda nazo akwai ci gaba don ni ba abin da nake so rayuwata in samu wanda suka gaje ni yanda aka yi mini haka ni ma nake so don goal ina kenan in samu yanda principals ina suka yi mini ni ma in yi ma yara mata su samu don su ne gaba nan gaba su za su gaje mu so kin ga dole ne mu shimfida abun ga mai kyau ma yaran akwai ci gaba kan ga makar abun ga ilimin mata magade da nazo gaskiya tunda nazo mun fara exams da muka fara yi musu jaraba muna ba su report sheets su kai gida iyayensu su gani su ma su gani na fara shi tun bunza because na gan boko in ba ka examining yaro ba yaro you know ba za ka sani in yana kokari ba yana improving ko bai improving so dole ne ka nuna mishi cewa ga abin da ka yi fa ya gani iyaye ma su gani don iyaye na ta recommending din mu cewa ha sun ji dadi yaran su da kokari mun ga abin ma ya ƙara samu mun fara malaman masu karan kansu suna kirkiro abubuwa da yawa to make exams din ya zama irin kamar na dada inan da kuka sani gaskiya akwai shi yanzu ana training din yaran yes gaskiya suna ba mu suna ba mu hadin kai ana turo yara da wuri ana ba mu hadin kai don akwai interest so akwai cooperation daga yaran akwai interest suna da interest inga muna da yara mix especially from Niger state akwai yara Sokoto state akwai yara Zamfara state akwai yara duk masu son yin karatu gaskiya suna nan nan so akwai cooperation daga yaran gaskiya to wa'anda dai suke nan gaskiya na gode musu na appreciating din su don sun gan ni ba mai wasa bane kuma ni ba principal din da ke abun gaba ina taking abubuwa serious so su ma yanzu gaskiya sun hada kai da ni don wasu ideas ma suna kawo mini kwanakin baya ma haka suka zo suka ce ana so suna so su hitar da yara excursion which muka suka tafi yara sun ji dadi malamai sun ji dadi iyayen yara sun ji dadi to kin gani to ina babu ba malamai kuma gaskiya ba malamai muna bukatun malamai babu malamai yara suna da yawa classes na da yawa malamai na marking in suka fara marking a class sun yi kwana nawa ana marking kin gani ba malamai ba mu da malamai muna neman su aiko mana da malamai don makarantar ga babban makaranta ne akwai students da yawa mun tura musu kullum muna tura musu sannan a turo mana science equipment muna neman science equipment a turo ma don lab dinmu ya kone gaskiya inda muke samun wahala kenan tunda makarantar ga ana sciences majority of the classes ma science suke yi muna bukatan science equipment mun kai request dinmu mun kai ku kai mu
Maryam Ato Muhammad Maryam Amurka daga Benin Kebbi Nigeria
saboda nauyi da ke tattare da uwaye mata akwai bukatar a kimtsa su ta kowane fannin rayuwa kuma kamar yadda ake ta ƙara kira ga masu hali da ɗaiɗaikun jama'a su tallafa harkar ilimi wata kungiyar farar hula ta amsa wannan kira kamar yadda Hajiya Umma Ilyas Muhammad ta yi wa wakilin sashin Hausa Ilyaku da ƙarin bayani kan wani taro da aka gudanar.
Wannan taro da aka yi na UNFPA wato taro ne na da aka yi launching wani program Adolescent Girls Initiative, wato wani kamar intervention ne aka yi foya na yara mata.
Shiri
na musamman. Mu a matsayin mu guna Girl Child Concerns, muna daga cikin ɗaya daga cikin kungiyoyin da za su tafiyar da ayyukan wannan intervention ɗin a Kaduna State. Shirin ya fara shekara biyu da suka wuce da wani kungiya da ake kira PRHI, Population and Reproductive Health Initiative da ke Zaria. Akwai wani abin da ake kira Safe Spaces, wato keɓantaccen dandali na ina yara mata, musamman yara mata, wanda an yi aiki da shi, an ga kuma cewa yana kawo ci gaba musamman wurin yara mata su je su daga primary su je secondary school. Yana kuma sa yara mata su fahimci wasu abubuwa na rayuwa wanda koda a makaranta ba su samu sun fahimta ba, kamar yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu. To su wannan kungiya na PRHI suna yin wannan safe spaces din, a sai suka yi wannan pilot din tare da support na UNFPA, suka yi shi a Zaria, suka yi maina ga yara kusan 400. To da aka ga ci gaban wannan aiki da suka yi, shine sai aka ce to a yi scaling shi up, a yi shi a nan Kaduna. To ɗaya daga cikin fannin wanda AGI ɗin nan kenan na Adolescent Girls Initiative, mu wannan yankin muke na fannin ilimi, sai kungiyar mu ya zama tana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su yi aiwatar da aikin a nan Kaduna. Za mu yi da gamincin a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na ƙarshe a primary, wato primary 6 kenan, wanda za su je aji ɗaya na kwaleji. Mu ga cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy, numeracy, wato koyon karatu da rubutu. Saboda wani lokaci za ka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi ba, musamman ƴaƴa mata. Kuma an yi ɗan keɓantaccen kamar research haka, kowa ke cewa bincike, an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na ƙaramin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu, ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da yakan dai datsa karatun a wannan lokaci, because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya, an gama wani fannin za a shiga wani. To shi yasa aka ce za a yi da yara ɗan aji shida mata a makarantu, zaɓaɓɓun makarantu. Za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su, inda za a koya musu abubuwa akan life skills, growing up, transforming to womanhood, yadda mace za ta yarinya ta san yanayin yadda rayuwa yake, ɗan hygiene, yadda za ta kula da kanta, yadda za ta kuma iya rubutu da karatu, da yadda za ta koyi haƙuri, zaman rayuwa, yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala, yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce, kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je college, ta je secondary, gaba da primary kenan.
Shin wannan shirin me yasa aka kawo shi tun daga farko?
To yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan, musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya, za ka ga yaranmu mata ba sa zuwa makaranta, ko sun je makarantan ba sa gama makarantan, sai a fara kuma ba za a kai wani, za ka iya samun yara 100 wataƙila a primary 1, amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara 10 ko 20 ba mata, duk inda process a hanya sun babbar makarantan sun abin nan. Shi yasa aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su, a samu interaction da su tun suna primary, saboda su san muhimmancin karatun na yamace, dan karatun yamace yana da muhimmanci sosai.
Masu haro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madani dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Bashiru Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku, sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.